الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والدين ما بعد. وما في جرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة من الكادوة وأن يمتي من البركة يمتي من بقي جوات رمضان ذكرى تدبو إيد الدريب إلى 40 جولة بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam. A ci gaba da fassarar ayoyin da ke ma cikin wannan sura mai albarka, surat An-Nisa. A jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 11 ko zamu tashi kuma yau insha Allah ta'ala a farkon aya ta 12. Kamin nan akwai tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko yana cewa cikin bayanin da muka yi jiya cewa idan mutum ya yi wasiya cikin dukiyarsa a gina masallaci, bayan rasuwarsa sai aka gani masallaci da yake a gina kudin da za a kashe ya wuce wato kuluti na abin da ya mutu ya bari, ko kuma kudin da ya mutu ya bari bai kai a ginin masallaci ba, to shin yaya za a yi rabon gado kawai ko kuma za a zartar? Akan zartar da wasiya dangane da dukiyar da mamaci ya mutu ya bari idan ya zama na bai wuce sulutin abinda aka mutu aka bari ba. Idan ya tsara sulutin to ba za a zartar da wannan wasiya ba. Ballantana kuma wanda ya mutu ya bar kuɗi ko dukiyar da ba ta kai ma a gina masallaci ba, to kaga babu batun a ce za a zartar da wannan wasiya, saboda wato haƙƙi na magada. Da haka ba za a zartar da wasiyar da ta wuce abinda aka gada ba, domin an zartar da wasiyya kenan babu abinda magaji zai gada. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Sa'd bin Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, ya ce ka bar ƴaƴanka cikin wadata ya fi alkhairi da ka bar su suna talakawa, suna roƙon mutane suna bara. Da haka duk wanda ya yi wasiyyar ta tsara dukiyar da ya mutu ya bari, wasiyyar ta tsara sulusi ɗaya bisa uku, to ba za a zartar da wannan wasiyyar ba. Ballantana ma kuma idan ma wasiyyar da ya zartar ta fi ƙarfin kuɗin da dukiyar da ya mutu ya bari, to anan babu batun zartar da wannan wasiyya, saboda ba abin da zai rage wa magadan, ya zama wato wasiyya ce wacce a ciki akwai cutar da magada. Kuma dama ana zartar da wasiyya ne da ƙaidi da sharaɗi, min ba'di wasiyyatin yusa biha ghayra mudar, wato akan yi rabiyan gado ne bayan wasiyyar da aka yi matuƙar babu cutarwa a cikin wasiyya. To idan ya zamana a wasiyyar da aka yi aka ce a gina masallaci da dukiyata bayan mutuwata, gina masallaci da zai kawo mutum sahu kaza, sai aka ga masallacin da ya kai sahu kaza, kuma dukiyar da aka mata aka bari gabaki daya zai tafi a gina masallacin, to kaga ba za a zartar da wannan wasiyar ba, saboda ya wuce sulusi na dukiyar da aka mutu aka bari. Allahu ta'ala a sai kuma mai tambaya ta gaba da yake cewa nene nake riƙe da filin maraya, wanda ni ma ina da wani filin kamar na marayan da girmansu da komai ɗinsu, amma a wata unguwar. Sai dai shi filin maraya yana unguwa da ke cike da mutane, ma'ana filin maraya a unguwar da take ta riga an riga an gine ta a cikin mutane ne. Shi kuma naki filin a wata unguwa ce da babu kowa sai daji, da aka cin ya halatta gare shi ya gina filin marayan ya zauna ciki da niyyar cewa kan maraya ya girma shi ma filinsa ya zama gari, don haka sai ya bar wa marayar wannan gidan da ya gina a filin maraya shi ma kuma sai ya koma nasa. To babu shakka idan wannan ita ce niyyarsa, ya gina filin maraya ya zauna ciki da niyyar kuma idan ya tashi barin wannan gida zai bar wa marayan gidan ya koma nasa, to a ciki akwai maslaha ga marayan. Na fata an gani, ya zama an samu maslaha ga uwa shi marayan, tunda shi maraya gaba ya ci ba baya ya ci ba ko. To idan dai wannan ne da wannan niyyar yayi kuma ya sa shedu, to babu laifi dangane da haka, domin Allah ta'ala yana cewa ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالى يا سمو أي كسن يقرنا أبوك يا مرايا كوي كسن يكاو جارا وكذا أنم بيزما قرنا أبوك يا مرايا في دي أغنى إستاني بكتو تتاوى مرايا دعاك إدن دوا النمى نفايا كما يسن يشيد دذاك شيد شيوا ko da bayan mutuwarsa idan ya mutu ɗayansa da matansa su bar wannan gida wa marayan, saboda ya gina shi ne wa marayan, ko da bayan ya mutu zai koma gidansa, to babu laifi a wannan. Amma a tabbata an sanya shaidu, saboda wataƙila mutuwa tana iya rufkarsa kamun maraya girma, sai ɗayansa su ce to ai ubansu ya gina gidan, sai ka ga an samu rigima ko. To wallahi ta'ala mun tsaya a ƙarshen aya ta 11, yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 12. A jiya ina bibiyan karatun da muka yi jiya, a inda na zo bayanin wato uwa za ta yi gado sudusi idan ya zamana mamacin yana da ɗan uwa, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus, idan yana da ɗan uwa to mahaifiyarsa za ta yi gadon sudusi. To sai cikin bayanina na yi bayanin cewa ‘yan uwa za su yi gadon ɗan uwansu, za a raba da maza da mata, za a raba musu shi daidai. Ina jin haka ne bayani ko? To akwai bayanin da ya kamata in fayyace, shi ‘yan uwa waɗanda suke ‘yan uwa uba ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma ‘yan uwa da suke uba ɗaya, ko kuma ana nufin ‘yan uwa wanda suke uwa ɗaya kawai. Idan ‘yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya ne, to su ne waɗanda za a raba tsakaninsu da maza da mata, za a yi rabiya daidai. Ina fata an gani. Amma idan kuma ‘yan uwa ne da suke uba ɗaya, ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya, to su za a raba musu lizzakari mithlu hadhi al-unthayayn. Wannan shi ne bayanin da ban rabi ba. Allah ta'ala ya gane da mu ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية فيها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية وصية من الله والله عليم أليم.
الله تعالى يأتي ولكم نصف ما ترك أزواجكم كما كما ذا كنا دكسو نرب أبندا ما تنكسك متسك بري نقاد إن لم يكن لهن ولد إن ثمت يكفن في باسدة فإن كان لهن ولد إن كما يكفن في ثمت ثمت ولكم الربع مما تركن وكنا دكسو نا قيبتا فقو نا أبند سك متسك بري za a ba su wannan ne min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan an zartar da wasiyar da suka yi wasiyi da shi aw dayn ko kuma bayan an biya ba su ka da ke kansu wala wannan kuma su ma gare su su matan da kuka mutu kuka bar su wala wannan rubu suna da daya bisa hudu cikin abin da kuka mutu kuka bar su kuka bari na dukiya in lam yakul lakum waladun in ya kasance ba ku mutu kuka bada ba fa in kana lakum waladun amma kuma in ya kasance kun mutu kun bada walahun nasumun mimma tarakun to suna da kaso na rabo wato daya bisa takwas na abinda kuka mutu kuka bari min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn za a ba su wannan kaso ne bayan zartar da wasiyar da kuka yi wasiyi da shi aw dainin ko kuma bayan an biya bashin da ake bin ku wa in kana rajulun yurafu kalalaka amma kuma idan ya kasance mutum ne ya mutu kuma za a gaje shi kalalatan yana matsayin kalala ko kuma kalalatan waɗanda za su gaje shi suna matsayin kalala ko kuma kalalatan abinda za a gada din yana matsayin kalala وله او امراه ko kuma ya zama na mace ce da za a gaje ta tana kalala ko kuma wadanda za su gaje ta din shine kalala wallahu aqul aw ustu sai zama na shi wanda za a gaje shi a matsayin kalala yana da dan uwa ya mutu ya bar dan uwa aw ustu ko kuma ya mutu ya bar yar uwa bani kulli wahidin minhum as-sudus za a ba wa kowane ɗaya daga cikinsu ɗan uwan ko kuma ƴar uwar as-sudus ɗaya bisa shida na dukiyar da ya mutu ya bari ka in kano akthara min zalika in kuma ƴan uwan mazan ko kuma matan suka kasance fiye da ɗaya sun kai biyu zuwa sama ya ce fahim shuraka'u fi thuluth to za su yi tarayya a ɗaya bisa ukun dukiyar da aka mutu aka bari من بعض وصية يوصى بها أو دين باين أن زرتد وصية دعكي وصيتي دشي أو دين وكما أنبياء باشي دكي كرمي شي غير مضار وصو وصية وصيتي با وصية سيدة أكسكي أقوي تمتد مدى دابو الله تعالى يتي وصية من الله وانا ربان قادو دعكي أمهكن سيني دد الله Allah kuma ya muku wasiya da ku jaba gado a tsakankanin ku kamar yadda Allah ya yi bayani a wadannan ayoyi din wallahu alimun halim lalle Allah masani ne halimun kuma me wato karfin hakuri ne dangane da bayin a cikin wannan aya Allah ta'ala yana bayanin gadan wato mata ta gaji mijinta miji ya gaji matarsa sannan kuma gadan ɗan uwa su gaji ɗan uwansu bayan ya mutu. Idan ba a manta ba, a darsa da suka wuce a ayoyi da muka fassara mun yi bayanin cewa abubuwa uku ke sawa wato mutum ya yi gado: asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa, wato mutum yakan yi gado ne sakamakon abu ɗaya cikin uku: nikahun wa wala'un wa nasabu ma ba'dahunna lil mawarithi sabab, ko dai mutum ya yi gado sakamakon alaƙa ta auratayya, ko kuma ya yi gado sakamakon dangantaka ta ɗanici ko kuma ubanici. Alaƙa ta dangantaka da take sawa a yi gado shi ne alaƙa ta ɗa ya gaji ubansa ko kakanninsa, ko kuma uba ya gaji ɗansa ko kuma jikokinsa. Wannan sababi ne da yake sawa a yi gado ta fuskar nasaba dangantaka. To akwai kuma nika, shi ne mutum ya yi gado sakamakon auratayya, sakamakon surkunta. Na fata an gane. Wannan kuma ke sawa mace ta gaji mijinta, ko kuma miji ya gaji matarsa. Na fata an gane. To bayan Allah ta'ala ya yi bayani a ayar da ta gabata, wato gado ta fuskar dangantaka, tunda a ayar da ta gabata an yi bayanin gadon ƴaƴa daga iyayensu, da kuma bayanin gadon iyaye daga ƴaƴayensu. Na fata an gane. To kuma nan yanzu ana bayani ne na gado saboda dangantaka ta auratayya. Sai Allah ta'ala ya ce: walakum nisfu ma taraka azwajukum, ku maza lakum nisfu ma taraka azwajukum, kuna da kaso rabin abinda mata yanku suka mutu suka bari. Idan mace ta mutu sai ta bar mijinta, to mijinta zai gaje ta. A cikin abinda mijinta zai gada: lakum nisfu ma taraka azwajukum, kuna da kaso na rabin abinda matanku suka mutu suka bari na gado. In lam yakun lahunna waladun, to amma da shari'i in ya kasance sun mutu ba su bar ɗa ba. Ina fata an gane. Mace sai ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa, sawa'an ɗa da ta haifa da shi ko kuma ɗa da ta haifa da wani mijin, babu. To shi mijinta da ta mutu ta bar shi tana zaman aure da shi, to abinda zai gada a dukiyarta shi ne rabin dukiya. Ina fata an gane. In lam yakun lahunna waladun, amma da shari'i su ya zamana ba ta mutu ta bar ɗa ba, ko dai ɗa da ta haifa da shi ko kuma ɗa da ta haifa da wani namiji. Amma in akwai ɗa da ta haifa da mijin nata, ko kuma ɗa da ta haifa a wani gidan da wani mijin, to yanzu ba rabin gadon, ba rabin dukiyarta na mijinta zai gada ba. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakum, in ya kasance kana lahunna waladun, in ya kasance sun mutu sun bar ɗa, falakumur rubu'u, to kuna da ɗaya bisa huɗun abinda suka mutu suka bari. Mimma tarakna, cikin abinda suka mutu suka bari. To a wannan gaba ta wannan ayar kenan mutum zai fahimci cewa namiji yakan gaji matarsa ne ta fuskoki iri biyu. Fuska ta farko ya gaji rabin dukiyar da ta mutu ta bari. Fuska ta biyu ya gaji ɗaya bisa huɗun dukiyar da ta mutu ta bari. Zai yi gadon rabin dukiyar da ta mutu ta bari ne idan ya kasance ta mutu ba ta bar ɗa ba, sawa'an wannan ɗan tare da shi ta haifa ko kuma ta haifa ne tare da wani ɗa daban. Ina fatan an gane. Tare da wani mijin na daban. Ina fatan an gane ku. To in ya zamana ba ta mutu ta bar ɗa ba tare da shi ko kuma da wani mijin na daban, to yanzu abinda zai ɗauka na kasonsa a gadonsa a abinda ta mutu ta bari shi ne zai ɗau rabin dukiyar a matsayin gadon. Ina fatan an gane ku. To a nan a faɗin Allah ta'ala: walakum nisfu ma taraka azwajukum, kuna da rabi na abinda dukiyar da matanku suka mutu suka bari, kuna da gadon rabin dukiyar da suka mutu suka bari. In lam yakun lahunna waladun, in ya kasance sun mutu ba su bar ɗa ba. To walad a nan na ɗaukan ɗa namiji kuma yana ɗaukan ƴa mace, domin lafazin walad yutlaku ala al-dhakar wa yutlaku ala al-untha,
akan kira namiji a ce walad mace ita ma a ce walad ina fata an gane su shi yasa zaka gani Allah ta'ala yace wa qalu takhadha Allahu waladan subhanahu suka ce Allah ya riki da to sun ce Allah ya riki da kristoci suka ce wato annabi Isa dan Allah ne ko yahudawa suka ce Uzair ibn Allah Uzair dan Allah ne ko sannan wasu daga cikin su kuma suka ce al mala'ikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah mata ne to sai ya zamana sai Allah ta'ala ya ce duka da waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴansa mata ne da waɗanda suka ce annabi Isa da annabi Uzair ƴaƴan Allah ne sai Allah ya zo ya hada da waɗanda suka danganta masa da namiji da waɗanda suka danganta masa ƴaƴa mata sai Allah ya ce wa qalu takhadha Allahu walada suka ce Allah ya riki da subhana sarki ya tabbata gare shi bai riki da ba da aka alwalad akan ce walad ana nufin ƴaƴanka sawa'an maza da kuma mata ko kuma a ce alwalad ana nufin ƴaƴanka maza zalla ko kuma a ce alwalad ana nufin ƴaƴanka mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam wala fakhr ba dan alfahari na faɗa haka ba kaga sai yace walad adam ƴaƴan annabi adam ƴaƴan annabi adam kuma sun hada da maza da kuma mata ina fata an gane to anan da Allah ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun kuna da rabin abinda matayenku suka mutu suka bari na dukiya in ya kasance sun mutu basu bada ba idan mace ta mutu sai ta bar ɗa namiji ko sai ta bar ƴa mace to mijin sai yanzu ba zai samu wannan rabin gadon ba sakamakon ta mutu ta bar ɗa ina fata an gane to na shiga ƙarƙashin ta mutu ta bar ɗa idan ta mutu ta bar ɗan ɗanta ina fata an gane tana da ɗa shi ma ya haihu sai ɗan ya mutu to kaga tana da jinsa ko ɗan ɗa to ɗan ɗa yana nan a matsayin ɗanta ina fata an gane ko to sai mace ta rasu sai ta bar mijinta da jikanta wanda wannan jikan ɗan ɗanta ne to wannan jikan zai hana mijinta samun nisfu zai hana mijinta samun rabi sai dai ya samu ne sai dai ya samu rubu'i ɗaya bisa huɗu ina fata an gane haka nan ma idan ta mutu sai ta bar mijinta da ƴarta to wannan ƴar za ta hana ne za ta hana mijin samun nisfi rabi sai dai ya samu ne ya samu rubu'i to idan kuma ta mutu sai ta bar ɗan ƴa ko ƴar ƴa shi kuma yaya hukuncinsa yake yana nan a matsayin mijinta zai ɗauki nisfi zai ɗauki rabi saboda ɗan ƴa ko ƴar ƴa ba ɗanta ba ne ina fata an gane a gado akan yi lissafin jika a matsayin ɗa idan ya kasance ɗan ɗa ne amma ɗan ƴa kaga ai ba ƴaƴanku ba ne mun sha kawo wannan baiti na bano na bano abu na gina ko ƴaƴan ƴaƴanmu maza su ne ƴaƴanmu amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata ba ƴaƴanmu ba ne to don haka idan ya zamana ta mutu ne sai ta bar wato ƴar ɗan ɗaya wannan ɗan ƴarta ko ƴar ƴarta jikarta ta ɓangaren ƴarta to kaga wannan ba sa cikin gadanta ba za ta hana mijinta samun nisfi rabi ba amma idan ɗan ɗa ne ko ƴar ɗa to wannan za ta hana mijinta samun nisfi rabi sawa'an kuma ɗan ɗa ɗin ko ƴar abinnan ɗan ɗa ko ƴar ɗa sawa'an da mijinta haifa ko kuma da wani mijin na daban ina fata an gane wato fuskar matsalar shi ne ko dai ta mutu ta bar ɗa ko ƴa nata ko kuma ta mutu ta bar ɗan ɗa ko ƴar ɗa ko kuma ya zamana ta mutu ta bar ɗan ƴa ko kuma ƴar ƴa jika ta ɓangaren ƴa kenan to in jika ta ɓangaren ƴa ne to hukuncin yana nan ba zai canza ba mijinta zai samu rabi amma idan ta mutu ta bar ƴa ko ta bar ɗa to mijinta rubu'i zai samu haka zalika idan ta mutu ta bar ɗan ɗanta jikanta ɗan ɗanta ko jikarta ƴar ɗanta to anan mijin zai samu ne zai samu rubu'i ba nisfi ba to sawa'an kuma abinda ta mutu ta bari na da din ko ya din ko dan da ko yar da da wannan mijin ta haifa ko kuma ba da wannan mijin ba ina fata an gane ku domin ta kan yi mace ta yi aure a wani gidan ta haihu sai ta rabu da wannan mijin sai ta dawo sai ta aure wani mijin na daban bayan ta aure wani mijin sai ta rasu a gidansa to kaga ita ta bangaren ta tana da da a wani gidan ina fata an gane ko da ba ta da da tare da shi to da dake wani gidan zai hana wannan mijin samun nisfi sai dai ya samu rubu ina fata matsalar ta fito ku Allah ta'ala ya ce fa in kana lahunna walad in ya kasance suna da walad da ma'ana sun mutu sun bar da sun mutu sun bar da sun mutu sun bar jika dan da yace fa lakum rubu'u mimma tarakum ku kuna da rubu'i kuna da daya bisa ku dan abin da suka mutu suka bari na gado min ba'di wasiyati yusina biha aw dayni bayan zartar da wasiya da suka yi wasiyi da shi aw dayni ko kuma bayan an biya bashi da ake bin shi to wannan take fuskar gadon miji daga matar na fata an gane fuskoki biyu namiji ke da shi in zai gaji matarsa ko dai ya gaji rabi ko kuma ya gaji rubu'i daya mutu a hudu zai gaji rabi ne idan bata ba kowa ba zai gaji rubu'i daya mutu a hudu ne idan ta mutu ta bar da ko ya ko kuma dan da ko yar da na fata an gane to da wannan wato fuska za a duba idan yanzu aka kawo rabiyar gado gabanka sai aka ce misali mutum ne ya zo ya ce matata ta rasu ta bar dukiya naira miliyan kaza don haka ya za a yi rabiyar gado to farkon abin da za ka yi tambaya sai ka ce to tana da ɗa ko ya sai ya ce eh tana da ɗa amma da wani mijin daban ne ko tana da ɗa ko kuma eh muna da ƴaƴa to yanzu a nan tunda ta iya an tabbatar tana da ƴaƴa to ka san mijin a cikin dukiyar da aka mutu aka bari zai zama ɗaya buka hudu sai a kasa dukiyar hudu shi mijin kaso ɗaya shi ne kasansa na gadonsa daga matarsa ko da kai tambayar sai aka ce a'a gaskiya ba ta mutu ta baɗa ba amma tana da jika ɗanɗanta to shi ma hukuncin yana nan rububi zai ɗauka to ko kuma sai aka ce ta mutu ba ta bar kowa ba babu ɗa babu jika to shi kenan a nan in ka tashi rabiya shi mijinta zai ɗau rabin abinda ta mutu ta bari Allah ta'ala ya ce wa lahunna rubu'u mimma taraktu haka su ma mata da kuka mutu kuka bar su lahunna rubu'u suna da ɗaya bisa hudun abinda kuka mutu kuka bari na zuciya in lam yakun lakum waladun amma in kuka mutu ba ku bar ɗaya ba ma'ana matarka za ta gaje ka ta samu kasanta na ɗaya bisa kudin abinda ka mutu ka bari da sharaɗin idan ka mutu ba ka bar ɗa ko ya ɗaya ko biyu ko sama da haka ba fa in kana lakum waladun in kuma ya kasance kun mutu kun bar ɗa ko ya falahunna thuluthu mimma taraktum to suna da ɗaya bisa takwas na abinda kuka mutu kuka bari ita ma mace dangane da gadon mijinta tana da fuskoki biyu fuska ta farko ta gaji ɗaya bisa hudun dukiyar mijinta da sharaɗin in mijin ya mutu bai baɗa ba abinda ake nufi da bai baɗa ba ma'ana bai baɗa namiji ko ƴa mace ba sawa'an ɗa ko ƴa mace ɗin nan da matar ya haifa ko kuma da wata matar daban ina fatan an gane to sai zama na bai bar wannan ba kuma bai bar ɗan ɗa ko ƴar ɗa ba to a wannan yanayi matarsa za ta gaji rubu'i shi ne ɗaya bisa hudun dukiya ina fatan an gane to in kuma ya zamana fuska ta biyu in kuma ya zamana ya mutu ya bar ɗa ko ya bar ƴa ko ya bar jika ɗan ɗa to yanzu ba rubu'i za ta ɗauka ba ba ɗaya bisa hudu ba ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar za ta ɗauka ina fatan an gane da haka kenan wannan ke tabbatar maka da ka san mace dangane da mijinta in ma ya zama ɗaya bisa hudu ko kuma ya zama ɗaya bisa takwas zai zama ɗaya bisa hudu ne idan bai mutu ya bar da ko ya ko dan da ko yar da ba ina fata an gane amma in ko ya mutu ya bar da ko ya bar da ko ya bar dan da ko yar da wato jita kenan ta bangaren dan sa to abinda za ka gada a ciki shine wato tumuni daya bisa takwas din abinda ya mutu ya bari da dukiya ina fata an gane to anan an yi bayanin gadan mace da yake a shari'a musulunci ya shar'anta wa namiji yana iya auren mace daya yana iya auren mata biyu yana iya auren uku yana iya auren hudu ko ba haka ba to sai ya zama ne ya mutu ya bar mata hudu ko mata biyu ko mata uku almuhim ne ya mutu ya bar ko dai mace daya ko dai mace biyu ko dai uku ko dai hudu sai ya zama ne mata hudun nan ya mutu ya bari amma bai bar ɗaya ba bai bar ɗa namiji ba bai bar ɗa mace ba bai bar jikoki na ƴaƴan kansa ba to su mata yan nan gurin gaba daya ka san su a abin da mijinsu ya mutu ya bari shine daya bisa hudu na fatan an gane ma'ana kenan ya mutu ya bar mata hudu babu kowa sai dai watakila babbansa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa na fatan an gane to sai ya mutu ya bari babu ƴaƴa amma ya mutu ya bar mata hudu to ka san mata hudun nan a cikin dukiyarsa gaba daya shine kashi daya bisa hudun dukiyarsa gaba daya shine abinda za a cire sai a raba tsakankanin mata yin guda hudu ko kuma a raba tsakankanin mata yin guda biyu ko guda uku ko kuma in ita daya ce to ka santa dai daya bisa hudu ne ina fata an gane to kenan mace daya ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu in dai mutunci ya rasu da baki ɗayansu ka san su ɗaya bisa hudun dukiyar ake raba musu ina fatan an gane ko ɗaya bisa hudun dukiyar shi za a raba musu Allah ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun amma kuma in ya kasance kun mutu kun bar ƴaƴa da namiji ko ƴa mace ko kuma jikoki ƴaƴan ɗanku kuka mutu kuka bari falahunna thumnu mimma taraktum to suna da ɗaya bisa takwas na abin falahunna thumnu mimma taraktum to suna da ɗaya bisa takwas ɗin abinda kuka mutu kuka bari sawa'an mace ɗaya mutum ya mutu ya bari ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu duk dai a cikin ɗaya bisa takwas ɗin nan shi za su share za a raba a tsakankanin su ina fatan an gane wato yawan mata ko rashin yawan su idan mutum ya mutu ya bari baya ƙara baya canza nisabin da ake bayarwa wa mace ina fatan an gane ko mace ɗaya ya mutu ya bari rubuɗi ne ko zumuni ko mata biyu ko uku ko huɗu ya mutu ya bari ka san dai a matsayin matarsa a matsayin matarsa ko dai abin nan ko dai rubuɗi ko dai zumuni ina fatan an gane to wannan shi ne ka san wa ka san mata kenan to akwai yanayi da mace takan tsinci kanta ciki shin in ta tsinci kanta a wannan yanayin za ta gaji mijinta ko ba za ta gaje shi ba kuma shi ma namiji zai gaji matarsa ko ba zai gadanta ba misali mutum ne sai ya saki matarsa tana cikin idda sai ya rasu to shin yanzu za ta yi gado ko ba za ta yi gado ba magana wacce take daidai kuma mafi inganci a cikin maganganun malamai shine duk namiji da ya saki matarsa tana cikin idda ba ta ƙare idda ba sai ya rasu to ita ma akwai kasan gadanta ina fata an gane ita ma za a bata gado ita ma tana cikin rubu'i da za a samu ko kuma wato sumuni da za a samu ina fata an gane ko amma idan ya zama talaqun ne da'in saki ne wanda babu komai saki uku kaga wannan ba'in ya riga ya yi kusanta da ita babu auratayya kuma babu yanda za a iya dawo da ita ko to idan wannan ne shin bata kare idda ba sai ya rasu shin za ta yi gado ko ba za ta yi gado ba to anan sai malamai suka yi maganganu iri biyu suka ce za a dubi me ya jawo sakin watakila yana cikin yanayi na rashin lafiya ko sai ya ga cewa wannan fa cutar ajali ne kuma in fa ya mutu to wannan matar tasa za ta samu gado ina fatan an gane to sai ya hada sai ya mata saki uku saboda kada ta samu komai to kan ta kare idda sai ya rasu to in dai wannan manufar ce ta sa alamu da kuma dalilai da hujjoji sun nuna saboda wannan manufar ce to tana nan tana da gado ina fata an gane amma in ku ba wannan manufar bace ta sa wata kila akwai wasu dalilai waɗanda suka jawo haka to sai ya sa shi sai ya fake ta saki na uku to sai ya rasu kaman ta kare idda su ba ta daga ba ina fata an gane to cikin bayanan da ma'abota ilimi suka yi kenan to haka nan ma mutum ne sai ya fake matarsa tana cikin idda sai ta rasu kuma miloniya ce ma'ana ta mutu ta bar wani abu tana cikin idda sai ta rasu suka ce a matsayinta na tana cikin idda tana nan har yanzu a matsayin matarsa tunda ba ta kare idda ba dan ko tambayarsa wani yayi yace malam har yanzu kana tare da matarka wacce sai yace eh to ta dawo ina fatan an gane ta dawo ko kuma wani yace dazu na ga wata ta rufe a nan da riga kaza da sifa kaza da sifa kaza alhali shi ya riga ya sake ta tana cikin idda yace dazu wacce ta wuce da launin riga kaza din nan yace ai mata ta ce wacce ta dawo ina fata an gane to sai to tunda akwai wannan hukuncin tsakaninsa da matarsa sai ya sake ta tana cikin idda sai ta rasu to fahimwa ya riko ha shi ma zai gaje ina fata an gane sai dai idan ya zama na tana cikin iddar da ba zai dawo da ita ba misali idda ta saki uku ina fata an gane ya mata saki uku tana cikin iddar ta sai ta rasu domin a wannan lokacin ba shi da daman ai ya dawo da ita ina fata an gane to haka ma abota ilimi suka yi bayanai dangane da ire-iren waɗannan matsaloli da haka Allah ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun in ya kasance kuna da ka falahunna thumnu mimma taraktum to kuna da wato suna da thumni ɗaya bisa takwas mimma taraktum cikin abinda kuka mutu kuka bari a wannan gaba ta wannan ayar in muka lura za mu ga kenan Allah ta'ala ya yi mana bayanin yadda gado tsakanin mata da miji yake ina fata an gane ko shi namiji dangane da gadon matarsa ko dai ya samu nif ko kuma ya samu rubu ko dai ya samu rabin dukiyarsa ko kuma ya samu ɗaya bisa hudun dukiyarsa sannan ita mace dangane da gadon mijinta ko dai ta samu rubu'i ɗaya bisa hudu ko kuma ta samu tsumuni ɗaya bisa takwas ina fata an gane ko to yanzu ka riga ka gane fuskar matsalar gadon namiji dangane da matarsa ko gadon mace dangane da mijinta la iskal ina fatan babu wani iskali a cikin wannan ko to dan mu riƙa ƙulla ayar da ta gabata da ayar yanzu to sai mu dawo mu waiwaye ayar da ta gabata yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma taraktum fa in kana falahunna thulutha ma taraktum fa in kanat wahidatan falaha nisfu min ka duba uwa abin nan ya tana da ko dai rabi in kuma sun wuce daya suna da me suna da thuluthi ko a gaba kuma sai aka ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus to yanzu mun san abin nan illa minhum as-sudus in kana lahu walad in ya kasance yana da ɗa fa in lam yakun lahu waladun falibunnihi wa warithahu abawahu falibunnihi as-sudus to sai mu gani mu dawo ka san iyaye iyaye suna gadan ƴaƴansu suduki ɗaya bisa shida idan ƴaƴan sun mutu sun baka ko to yanzu sai mutum ne ya rasu yana da ɗa kuma yana da iyayensa kuma yana da matarsa duka waɗannan duk ka san waɗannan mun karanta su kenan a yanzu ko mun yi bayanin me ka san iyaye mun yi bayanin me ka san mata ko to yanzu ya mutu ya bar mata ya kuma bar iyayensa kuma ya bar ɗa idan mutum ya mutu ya bar iyaye alhali yana da ɗa menene ka san iyayen sudusi ɗaya bisa shida ina fatan an gane to kuma yana da mata, idan mutum ya mutu ya bar mata kuma yana da ɗa, menene ka san matar? Tumuni ɗaya bisa takwas, na fatan an gane. Sannan kuma abin da ya rage wa za a bawa, za a bawa ka in ƴaƴa mata ne maza da mata ne zakari mislu ne abdul unsayin ko to shikenan. Yanzu tunda ya mutu ne ya bar iyayensa biyu, kuma akwai ƴaƴa sannan kuma akwai mata, to sai ka ɗauko daga wanda ka santa ya fi ƙaranci. Ita ce wa? Ita ce matarsa. To sai mu ce ita matar dukiyar za a raba ta gida takwas kenan ko? To ita matar sai ya zamana tana da kaso ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar. Ina fatan an gane. Me yasa ta samu kaso ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar? Domin mijinta ya mutu ya bar ƴaƴa. Ina fatan an gane. To sai kuma iyayen su kuma suna da kaso ɗaya bisa shidan dukiyar. Me yasa kowanne yake da ɗaya bisa shida na dukiyar? Domin ai ya mutu ya bar ƴaƴa. Ina fatan an gane. To in an cire ɗaya bisa takwas na mata, a cire ɗaya bisa shida ga kowanne daga cikin iyayensa, abinda zai rage ƴaƴansa da ya mutu ya bari sai a raba musu da zakari mislu hadzi al-unsayyin. Ina fatan an gane ko? To in kuma ya mutu ya bar ƴaƴa ce fa, in ya mutu ya bar ƴaƴa da kuma matarsa da kuma iyayensa biyu, to an riga an gaya mana fa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Idan ya mutu ya bar ƴaƴa ne, to tana da rabin dukiyar mahaifinta. To yanzu sai mu ce ya mutu ya bar ƴa da kuma iyayensa biyu da kuma matarsa. Ina fata an gane. To anan sai mu ce rabin dukiyar na matar na ƴarsa ce. Ina fata an gane. Ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar za a ba wa, za a ba abin nisf, sauran rabi da ya rage ɗaya bisa takwas ɗinsa sai a ba wa, sai a ba wa matarsa. Sauran abin da ya rage sai ya zama ne, sai a kasa shi sudusi ko? Sai ya zama na ɗaya bisa abin nan, ɗaya bisa shida za a ba wa kowanne daga cikin wa iyayensa guda biyu, abin da zai rage sai uban ya ɗauka ta afi. Ina fatan an gane. Domin ba za a bar shi sai ya zama ya daidaita da uwa a sudusi ba. Ina fatan an gane. To kullum za ka riƙa istihabin matsalar kowa da yanayin da aka ce za a ba shi gado. Ya mutu ya bar mata, to sai ka tattaro ayoyin da suka yi bayani dangane da gadon mata. Ya mutu ya bar iyaye, sai ka tattaro ayoyin da suke magana dangane da gadon iyaye. Sannan kuma akwai ƴaƴa, sai ka tattaro ayoyin da suke bayani yadda za a ba wa ƴaƴa. To sai ka duba matarsa yanzu a wani yanayi take, tana yanayin mijinta ya mutu ya batta ko bai mutu ya batta ba? In mijinta ya mutu ya batta me take samu? In kuma bai batta ba me take samu? Iyayensa ɗansu ya mutu ya batta ko bai mutu ya batta ba? In ya mutu ya batta, to yaya nawa take samu a kasan in ɗansu ya mutu ya batta, kuma nawa take samu in ya mutu bai batta ba? To za ka riƙa istihabin mas'alar a haka. Ina fatan an gane ko? Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurithu thalatha, anan wa in kana rajulun yurithu thalatha, idan ya kasance kuma mutum ne da za a gaje shi thalathatan a matsayin kalala. Lafazin al-kalala al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir yace daga al-ikhlil, shi al-ikhlil shine wato duk abinda aka zagaye wani abu da shi, duk abin da ya zama na wato shi ya zama kamar hashiya, ma'ana shi a gefe a gefe yake, baya gaba baya 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 tafiya, shi a gefe gefe yake, shi ake ce masa me al-iklil, kamar rawani. Na fata an gane. Kamar rawani, idan aka yi rawani sai aka sa wato wasu gwalagwalai haka da sauransu, sai a ce wa wannan gwalagwalai iklil. Ina fata an gane. Saboda su a gefe 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 aka yi su, kamar kamar iklilul kisan, za ka ga kayan adon doki, bayan an sa wa doki kayan adonsa zuwa wuyarsa, to za ka ga akwai wasu ɗan kwandaloli ko kucikoki da aka yi su na ado na titi ko da suke abin nan aka yi ado wa fuskar doki da shi, to wannan ana ce da shi shi ma iklil, saboda abu ne wanda aka san shi a gefe 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 don a kawata wani abu. To sai aka ce kalala wa mutumin da ya mutu bai da iyaye bai da da sai suwa sai ɗan uwa to kaga ɗan uwa sune a gefen wa iyaye da mai da kuma da to ɗan uwansa suna iya zama ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa suna iya zama ɗan uwa uba ɗaya kawai sannan suna iya zama ɗan uwa uwa ɗaya kawai to su suna nan daga gefe ne su ba tushensa iyayensa ba kuma su ba reshensa wato ƴaƴansa ba su suna nan ne a gefe gefe to sai aka ce alkalala mutumin da za a gaje shi a matsayin wanda yake kalala magadansa a gefe gefe suke ba tushe bane ba kuma wato reshe ba ina fata an gane to da haka sai zama na alkalala anan kenan ana nufin shine wanda ya mutu bai bar iyaye ba har yayi sama kuma bai bada ba ko jika ina fata an gane wannan shi ake cewa ne ake cewa kalala sa'annan wasu daga cikin ma'abota ilimin suka ce a wa in kana rajulun yurafu kalala kalala din su ɗan uwan nasa su ake nufi shi dai ya mutu ba ya mutu bai bar iyaye ba kuma bai bar ƴaƴa ba ko jikoki amma ya bar ƴan uwa to waɗannan ƴan uwan nasa dake gefe da gefe su ake cewa kalala ina fata an gane wasu daga cikin ma'abota ilimi suka ce a dukiyar da za a gada ɗin ita ce kalala sakamakon mutum ne da ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba sai dai ya bar ƴan uwa to dukiyar da ya mutu ya bari sunanta kalala to haka ma'abota ilimi suka yi maganganu kalala kusa ma'anoni guda nawa da ma'anoni guda nawa da ma'anoni guda uku kalala ana nufi shine wanda ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar ɗaya da jikoki ba ko kuma kalala ana nufin wanda ya mutu wato ana nufin ƴaƴan uwan nasa wanda ya mutu babu iyaye babu wato ƴaƴa ƴan uwansa su ne kalala ko kuma kalala ana nufin dukiyar da za a gada ɗin to cikin waɗannan fasarori guda uku na ma'anar kalala ma'ana ta farko ita ce magana mafi ƙarfi kuma wadda jumhurin malaman tafsiri suke kai shine abinda sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya faɗa kuma shine ra'ayin sayyidina umar har sayyidina umar ya ce ina jin kunyar in sauka akan fahimtar da abubakar yake kanta don haka abinda ake nufi da kalala ita ce abinda abubakar ya faɗa abubakar ya ce alkalalatu man la walida lahu wala walad man la walada lahu wala walid shine wanda ba shi da iyaye ya mutu bai bar iyaye ba kuma bai mutu ya bar ɗa ko ɗan ɗa har yayi ƙasa ba kuma bai mutu ya bar iyaye har yayi sama ba yace wannan shine kalala sayyidina umar yace shi ma ya yarda wannan shine kalala sayyidina ali shi ma akan wannan fahimta yake usman akan wannan fahimta yake abdullahi ibn abbas dai daga cikin fahimtar sa mashhuri akan wannan ya tafi kuma wannan ita ce fahimtar qatada da abdullahi ibn zubayr da ibn musayyib da sauransu daga cikin jumhurin sahabbai da tabi'ai cewa alkalala shine wanda ya mutu bai bar iyaye har suke sama ba kuma bai bar ƴaƴa zuwa ƙasa ba ina fatan an gane to yanzu ana maganar gado tunda an yi maganar gadon ƴaƴa su gaji iyayensu a baya an yi magana kuma iyaye su gaji ɗayansu an kuma yi maganar mutum ya gaji matarsa ko mata ta gaji mijinta duk an yi wannan bayanin to kuma bari a yi maka bayanin wanda ya mutu bai bar ƴaƴa ba bai kuma bar iyaye ba amma kuma ya mutu ya bar ƴan uwa ina fata an gane wa in kana rajulun in ya kasance kuma mutum ne yurafu da za a gaje shi kalalatan yana matsayin kalala wanda bai bar uwa ba bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba aw imra'atun ko kuma mace ce da za a gaje ta tana matsayin kalala bata bar ƴaƴa ba kuma bata bar iyaye ba walahu aqun aw ukhtun amma kuma ya bar dan uwa ko ƴar uwa ko ta mutu ta bar dan uwa ko ƴar uwa an aqu walahu aqun aw ukhtun aqun aw ukhtun anan ana nufin dan uwa ko ƴar uwa wanda suke uwa ɗaya kawai ba uba ɗaya ba ina fata an gane domin ɗan uwantaka iri uku ne ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya sannan akwai ɗan uwa wanda yake min ab ɗan uwa wanda yake uba ɗaya kawai sannan kuma ɗan uwa min um ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya kawai ina fata an gane ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma ɗan uwa wanda ake uba ɗaya sai kuma ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya ina fata an gane to yanzu anan ana maganan kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun yana da dan uwa ko yar uwa ana nufin dan uwa wanda suke uwa daya amma banda dan uwa wanda suke uba daya ko kuma uwa daya uba daya ina fata an gane da aka gane wannan da kyau me zai bayyana maka haka ayat da take karshe a suratul nisa'i ita take fayyace maka anan ana nufin dan uwa ne wanda suke uwa ne kawai banda na uwa ne uba ɗaya ko kuma uba ɗaya a wancan ayat ake nufi da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda suke uba ɗaya ina fata an gane to yanzu anan ana maka bayanin wato gadan ƴan uwa waɗanda suke uwa ɗaya banda wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ina fata an gane kenan misali mutum ne sai ya rasu bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba amma kuma akwai ɗan uwansa wanda uwa ce ta haɗa su ina fata an gane to wa in kana rajulan yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun sai zamana ya mutu ya bar ɗan uwa da take uwa ɗaya ko kuma ƴar uwa da take uwa ɗaya fa li kulli wahidin minhum as-sudus to ka san kowanne ɗaya daga cikin ɗan uwan nasu da suke uwa ɗaya uba ɗaya din kowanne ɗaya daga cikin su ka san fa as-sudus shine ɗaya bisa shida ina fatan an gane mutum ne ya mutu bai da kowa wanda ya mutu ya bari bai mutu ya bar iyaye ba bai mutu ya bar ƴaƴa ba amma akwai ƙanansa kowansa ko ƙanwarsa ko yarsa wacce uwa ce ta haɗa su kawai to in ya mutu ya bar ƙani ne kaɗai kowa kaɗai da uwa ta haɗa su to ka sansa a ciki dukiyar da ɗan uwansa ya mutu ya bari shi ne kaso ɗaya bisa shidan dukiya haka nan ma in ƴar uwa ya bari wadda uwa ce ta haɗa su ita kaɗai ya mutu ya bari babu iyaye babu ƴaƴa to ka san ita wannan ƴar uwar tasa da uwa ce ta haɗa su ɗaya bisa shidan dukiyarsa ina fata an gane ko sai ya ce fa in kanu aktara min zalik amma kuma in ƴan uwan nasa suka kasance fiye da ɗaya ne ya mutu ya bar ƴan uwa maza da yawa wanda suke uwa ɗaya ko ya mutu ya bar ƴan uwa mata da yawa wanda suke uwa ɗaya ko kuma ya mutu ne ya bar ƴan uwa da suke uwa ɗaya maza da mata ya ce bahum shuraka'u fi thuluth gabaki ɗayansu da mazan da matan shuraka'u fi thuluth za su yi tarayya ne a ne a thuluthi shi ne ɗaya bisa ukun dukiya ina fata an gane to a nan shi ma za ka fahimci cewa kenan ashe ɗan uwa ko ƴar uwa wanda uwa ce kaɗai ta haɗa ku idan suka tashi gadon ɗan uwansu a halin babu iyaye kuma babu ƴaƴa ko jikoki to suna da fuskoki guda biyu na yin gado fuska ta farko ko dai ya zamana ɗan uwa ɗaya aka mutu aka bari da suke uwa ɗaya ko kuma ƴar uwa ɗaya ya mutu ya bari da suke uwa ɗaya to in a wannan yanayin ne ɗan uwa ɗaya aka mutu aka bari ko ƴar uwa ɗaya aka mutu aka bari to ka san wannan ɗan uwan ko ƴar uwa shine ɗaya bisa shidan dukiyar da ya mutu ya bari fuska ta farko kenan fuska ta biyu ya mutu ya bar ɗan ƴan uwa da yawa ba ɗaya ba ƴan uwan nan ko dai maza ko kuma mata ko kuma a haɗe gaba ɗaya to a wannan yanayi kuma ƴan uwan nan nasu da suke ko dai maza ko dai mata ko kuma maza da mata haɗe gaba ɗaya za su yi tarayya ne a sulhu shine ɗaya bisa ukun dukiya ina fatan an gane to idan suka yi tarayya maza da mata a ɗaya bisa ukun dukiyar in aka zo raba musu ɗaya bisa ukun dukiyar za a yi raba daidai ne ba za a yi lizzakari mislu haqqi al'unsa ya yi ni ba saboda ƴaƴan uwa da uwa ce ta haɗa su wajen rabiyan gadonsu da mazansu da matansu ana wayarwa daidai ina fata an gane ba a yi lizzakari mislu haqqi al'unsa ya yi ni sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa min ba'da wasiyyatin yusa biha aw dayn ba a zartar da wannan ne bayan wasiya da aka yi wasiyyaci da shi aw dayn ko kuma wato an bashi da ake bin mamacin da shi to anan jama'a akwai wasu masail wanda a ayoyin nan zahiri Allah ta'ala bai bayyana su ba amma hadisai sun bayyana su in muka dubi matsalolin gaba daya zamu ga a cikin wadannan ayoyi da muka karanta tun daga shekarun jiya zuwa yau an yi bayanin gane gada ƴaƴan ma kuma sai aka yi bayanin gane ƴaƴa maza da mata sannan sai aka dawo aka yi bayanin gane ƴaƴa mata zalla sai kuma aka yi bayanin gane ƴa mace in ita daya aka mutu aka bari sai kuma aka biyo da bayanin gane iyaye biyu sai aka yi bayanin gadon uwa idan ɗa ya mutu ya bar ƴan uwa da kuma gadon uba sai kuma aka biyo da gadon mata ta gaji mijinta ko gadon miji ya gaji matarsa sannan sai aka biyo kuma da gadon wanda ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba ƴan uwansa su gaje shi to kaga in ka duba za ka ga su waye suke gadon in ma a ambaci mace ce za ta yi gadon ko a ambaci namiji ne zai yi gadon tunda a gadon an ambaci ƴaƴa maza an ambaci uba an ambaci miji kaga duk waɗannan maza ne ina fata an gane sannan kuma an ambaci ƴaƴa mata an ambaci uwa an ambaci mata kaga su ma duk waɗannan mata ne ina fata an gane to sai ya zama ne kenan an yi bayanin gadon gadon maza an kuma yi bayanin gadon wa gadon mata to kuma idan ya zama sunsa al-mushkil ne fa shine wanda yake ya hada halittun biyu akwai surar mace a tare da shi akwai kuma surar namiji maza mata da ake cewa kenan ko ma'ana an hada sun hada halitta biyu yana da girma kuma yana da hantsa nono ina fata an gane yana da al'aura farji irin na ɗa namiji kuma yana da farji irin na ƴa mace yana da gemu yana da hantsa nonuwa kuma yana al'ada da mata ke yi ina fata an gane wannan shine kunsa mushkil kuma akwai irin wannan to a can an yi bayanin ɗa namiji ga yanda zai ɗauka uba ga yanda zai ɗauka ina fata an gane miji ga abinda zai ɗauka kuma sai aka ce ƴa mace ga abinda za ta ɗauka mata ga abin da za ta ɗauka uwa ga abin da za ta ɗauka to sai ga wani shi ya haɗa nan kuma ya haɗa nan ina fatan an gane in ɗa ne sai ya zamana ba namiji ba ne kuma ba mace ba ina fatan an gane ko to yaya za a yi in uba ne sai ya zamana ba namiji ba ba kuma mace ba ina fatan an gane ko kuma wato a ce miji ne da ba a iya wato bambance shi wani shakali yake to akwai bayanin wannan shi ma a musulunci ba a bacci ba ina fata an gane abinda ma abota ilimi suka ce shi ne idan aka zo maganar gado tunda ka ji ƴaƴa maza ga abinda suke ɗauka ƴaƴa mata ga abinda suke ɗauka in kuma maza da mata ne lizzakari misul hafdil unsayni to sai ya zamana yanzu ba fannin maza ba ne ko mata ba ne zalla a'a su sun wannan ya haɗa duka biyu unsa al-mushkil suka ce to sai a dubi sura wajen kallon surarsa misali sai aka ga yana da gemu to kaga maza ke yin gemu ko sai aka ga to gashi yana da gemu har zuwa ƙirjinsa kuma ya tsarar da nonuwa kuma nonuwan nan da za a tatsa farin madarar nono zai fito ina fatan an gane to yanzu wannan namiji za a ce ko kuma mace na'am to muna zuwa biyu an gane wannan surar ko akwai gemu akwai kuma nonuwa to sai a dubi farjin farjinsa a wannan shari'a ta ba da dama a kalli farjin me shi to da aka dubi farjinsa sai aka ga yana da al'aura irin al'aura ta ɗa namiji kuma yana da al'aura irin al'aura ta ƴa mace ma'ana yana da azzakari kamar namiji kuma yana da farji irin farjin ƴa mace ina fatan an gane to kawai yanzu wanne za a ce to suka ce idan aka samu wannan yanayin sai a duba a farjinsa idan ya tashi bawali ko ya tashi inzali na ruwan maniyyi ta ina yake fita ta al'aurarsa al'aurar namiji ko ta al'aurarsa al'aurar mace idan ta al'aurarsa al'aurar mace yake fitsari to mace ne sai a danganta shi ulfika bil mar'ati ina fatan an gane ko kuma sai aka ga yana al'ada ga al'aura irin al'aurar namiji tare da shi kuma akwai al'aurar mace amma yana al'ada to sai ai ilhajin sa da sai ai ilhajin sa da mace in kuma aka gani wurin bawali yakan yi ne a ta al'aurar sa ta al'aurar da namiji haka ma in zai yi zamin ruwan mani yakan yi ne ta al'aurar sa ta da namiji to sai ai ilhajin sa da mi sai ai ilhajin sa da da namiji to idan kuma ta kowanne yanayi suka ce in ya tashi yin bawali haka bawalin nan nasu zai yi shi ta al'aurar sa ta al'aurar da namiji kuma da al'aurar sa ta al'aurar da mace ina fata an gane haka ma in zai yi inzali yakan yi inzali ta al'aurar sa da take al'aurar da namiji da al'aurar sa da take al'aurar da mace to suka ce in ta kowanne yanayi suka ce fa yunzaru ayyuhuma asbaq na aw akthar khuruja wanne ne wanda yafi yake fara fitowa sannan dan uwan sai biyo baya in aka ga cewa in yazo bawali yakan fara fita ne a al'aurar sa ta al'aurar da namiji sannan sai daga baya al'aurar sa ta al'aurar da mace ya biyo baya to kulhika bi azzakar sai a danganta shi zuwa ga me zuwa ga namiji ina fata an gane in kuma al'aurar sa ta al'aurar mace shike rigaya to sai a danganta shi zuwa ga me zuwa ga mace ina fata an fahimta ko to suka ce in kuma daidai suke ba a bambancewa gaba daya za ta yi inzali zai yi inzali a al'aurar mace a al'aurar namiji zai yi al'ada kuma gashi gemunsa sun tsoro gashi hantsarsa ta girma komai da komai da suke hususiyar namiji ne akwai tare da shi hususiyar mace ma akwai tare da shi suka ce to yanzu ya zama mushkil yaya za a ba shi kaso yaya za a ba shi rabo sai suka ce to in aka tashi rabiya shi rabonsa rabin abinda ake bawa ɗa namiji za a tsakura masa kuma a ba shi rabin abinda ake bawa ɗa mace sai a haɗa sai a ba shi ina fatan an gane ko to sai ya zama na wannan shine abinda yake kasansa a lokaci yayi akwai ya kamata a ce mun ambaci mas'ala tunda an yi maganar mas'ala ɗaya ga iyayensa ko to idan ya zama na ɗa ne kuma ɗa na zina ina fatan an gane ɗa ne wanda yake ɗa na zina ba ta hanyar shari'a haka aka haife shi ba to maganar da ma'abota ilimi suka ce shine ɗan zina baya gadon ubansa sai dai ya gaji uwa ina fatan an gane ɗa baya gadon uba in dai ɗan zina ne ƴar zina ba ta gadon mahaifinta sai dai ta gaji mahaifiyarta haka ma shi ma uban ba zai gaji ɗansa ɗan zina ba ko ya gaji ƴarsa ƴar zina ba amma uwa za ta gaji ɗansa ɗan zina to haka ma kuma akwai matsalar shine wanda dan tsuntuwa shi tsuntarsa aka yi ina fata an gane ya girma ya yi arziki sai kuma ya rasu to kuma wa zai gaje shi tunda shi dama tsuntarsa aka yi shin mahaifinsa zai gaje shi ko kuma wane ne dukiyarsa sai a kai shi wa baitul mali na musulmi ina fata an gane sannan kuma wato gadan wato wanda gadan jariri da yake ciki ina fata an gane shi ma ka ga ɗa ne to shi ɗan jariri da yake ciki yakan yi gado da abubuwa guda biyu in an tabbatar da samuwar cikinsa a lokacin da aka yi mutuwar an tabbatar akwai cikinsa ko da ko a lokacin a lissafi yana gudan maniyyi ne bai ma zama gudan jini ballantana ya zama tsoka ba sai aka tabbatar in aka lissafa watannin cikin da kuma lokacin da mamacin ya rasu to akwai cikinsa amma lokacin watakila ma yana maniyyi wanda bai zama wannan gudan jini ba ina fatan an gane to in an tabbatar da wannan sai kuma abu na biyu sai a tabbatar da aka haife shi ya yi kuka domin alama ta cewa an haife shi da rai wadda haihuwarsa da rai ke tabbatar da shi ma sai an ba shi kasan gado shine da aka haife shi ko dai ya yi kuka idan ya yi kuka to wannan na tabbatar da cewa ya zo duniya da rai ina fatan an gane to wannan alama ce idan kuma ya zo bai yi kuka ba ya zo kenan a mace kenan sai ya zo babu motsi babu komai ya zo a mace to kaga anan ba a ba shi gado ina fatan an gane to a wannan yanayi din in aka tabbatar da waɗannan sharuɗa din to sai ya zamana za a yi lissafin gado da ɗa da ke wannan ciki in magada suka matsa ba za su iya jira a rabiyan gado bayan haifar wannan dalin ba. To ana iya ware wani abu wanda yake ya fi kasan namiji yawa da kasan mace a cikin dukiyar, sai a ajiye shi, sai a raba sauran dukiyar a magada. Idan aka haifa abin da aka haifa, sawa'an ɗa namiji ne ko ɗa namiji ko ƴa mace ne, sai a ba ta kasanta ko a ba shi kasanta, abin da ya rage a ciki sai a raba wa sauran magada duk da shi. Ina fatan an fahimta. To wannan duka matsaloli ne waɗanda suke rataye da wannan matsala. Abin da muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu ladarsa. Wannan muka faɗa ku fasu ko cikin Allah ya ce mana.